Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashata da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Keri. A jiya sabar ne dai kasar Ukraine ta sanar da kai hare-hare da makamai masu linzami da Rasha ta yi a gabashi da kudu. Wani harin makamai mai linzami da aka kai a arewa maso gabashin birnin Kharkiv ya raunata fararen hula guda uku, inji gwamnan yankin. Kodayake manyan hare-hare na Rasha sun fi bai da hankali ne a kudu maso yammacin yankin Donbas mai masana'antu. Jami'an Ukraine sun ce an kai farmaki ta sama ne a Luhansk da Donetsk, yayin da ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce Moscow tana kwaso dakarunta da ke zaman jiran kota kwana a fadin Rasha zuwa kusa da iyakar Ukraine. Sanarwar dakatar da ayyukan soja da Rasha ta yi 'yan kwanaki a baya bai yi aiki ba a cewar jami'an Ukraine a yankin Donbas. Rasha da ta yi ikirarin kwace ikon baki ɗayan lardin Luhansk a makon da ya gabata ta musanta auna fararen hula. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya ce ya rage albashinsa da na ministoci da kashi 30 cikin 100 a wani matakin farfado da tattalin arzikin kasar Ghana. Shugaban ya ce daga cikin dabarun farfado da tattalin arzikin kasar ya rage kashe-kashen kudin ministoci da na hukumomi da kashi 30 a cikin 100, sannan ya kuma rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya nada ciki har da shi kansa da kashi 30 a cikin 100, da kuma rage takardar karban man fetur a kyauta ga jami'an gwamnati da kashi 50 cikin 100. Shugaban ya bayyana hakan ne a jawabinsa na filin sallar Idin Layya, inda ya taya al'umman musulmi murnan babban sallah a dandalin Independence Square a birnin Accra. Ga dai Hawa Abdulkarim da ƙarin bayani.
Kakakin shugaban limaman Ghana Sheikh Amiyahu Shu'aib ya takaita mana hutubar shugaban limaman Ghana.
Sabon National Imam cikin na wannan babban sallah da muka yi na 2022 a takaice malam ya ja hankali zuwa ga asalin sallar mu na babban sallah kuma na layya da muke yi zuwa ga tarihin shi babban annabi da annabi sayyidina Ibrahim. Ainihin abin da muke yi na layya ma'anarsa shine ina komawa zuwa ga wanga asalin, amma ma'anarsa shine mutum ya zama ya miƙa wuya zuwa ga Allah, ya jayu zuwa ga Allah ba da wani sharadi ba. Darasin da kaji shine mutum ya tsaya ya tsaram koya jarabtar Allah ya zo masa, ya zama yana tsaye kan imaninsa mai karfi, jarabta bai ya fitar da shi kan imaninsa. Na biyu yace mana ya'ya su ma su biyayya ga iyayensu, saboda sayyidina Isma'il a lokacin ma da ya san za a yanke shi ma ya yarda kamar ya kwanta a yanke shi. Na uku mun nuna soyayya ga rai, ku kiyaye tsarkin da na ran mutum da tsarki na jinin mutum, ba abin zubar warin banza bane. To wannan tarihin nan ya nuna cewa Allah ma da kansa yana riko da wanga irin ka'ida na cewa ran mutum abin kiyaye wa, jinin mutum kuma abin kiyayewa ne. Yace cikin lokacin mun ga zaman kasa yayi karfi, amma mu duk kafa mu roki Allah, Allah shi kansa ya kawo mana sauki.
Duk da cewar bara an samu raguwar barazanar annobar cutar corona a duniya, wanda duk da haka ba yi babban sallar layya cikin walwala ba kamar wasu shekarun baya, a bana jama'a sun nuna jin dadi da kuma godewa Allah.
Sunana Musa Yahaya zargin zabarmawan da kasa baki da ko ya yake dai shekara ya zagaye dai mutum kai muna Allah ya nuna mana ranar yau. Don akwai wanda ba su gan shi ba, akwai wasu ma suna nan amma ba su iya sun sallama.
To a gaida Hawa Abdulkarim, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi masu kada kuri'a za su dunguma a rumfadan zaɓe 'yan majalisa a ƙasar Japan wuni biyu bayan da aka kashe tsohon firaministan ƙasar Shinzo Abe. 'Yan siyasa da dama sun dakatar da gangamin yakin neman zaɓe, amma kuma aka ci gaba da kada kuri'a bayan harbe abin har lahira a ranar Juma'a, wanda ke zama ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar Japan na zamani. Nan da nan aka tsare mutumin da ake tuhuma da harbin mai suna Tetsuya Yamagami, mai shekaru 41 kuma tsohon ma'aikacin soja. 'Yan sanda sun ce ya yi amfani da bindiga kira gida, kuma ya yi imanin abin yana cikin wata kungiyar addini da yake zargi da lalata harkokin kuɗin mahaifiyarsa. A ƙarshe 'yan tawaye sun kai hari a wani asibiti a Congo, inda suka kashe akalla mutane 13 da suka hada da jarirai da marasa lafiya, a cewar jami'an asibitin da na sojoji. Rundunar sojin Congo ta ce an kashe maharan guda 3 a lokacin da sojoji suka shiga tsakani. wasu ma'aikatan asibitin sun bace kuma an kona gidaje da dama a halin da aka kai a daren ranar Alhamis a cibiyar kula da lafiya da ke Lome a lardin Kudu ta Arewa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a masu kallo da sauraron mu, kuna tare da zauren VOA
wanda yake zuwa daga ofishin muryar Amurka dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Sunana Madina Dauda.
Baya ga jawabin Hajiya Mariya Ibrahim Baba wacce ta zo wannan taro daga Kano, wanda ke zaune kusa da ita shine Reverend David Tasa daga Gwagwala da karamar hukumar Gwagwala da ko ta nan birnin tarayya. To Reverend, kaji duk bayanan da aka yi, to shin baya ga cewa iyaye ma sun gaza kamar yadda Sheikh Nuraini Ashafai faɗi da Hajiya Mariya suka faɗi, waye kuma ya sake gazawa? Me zamu ce wa gwamnati da al'umma ko malaman addini? Yaya za a yi a samu adalci wajen masu tada waɗannan husumomin?
Reverend David Tasa, gare ka.
Na gaisuwar jama'a da warhaka. Addini da siyasa dukansu daga wurin Allah ne. Wanda ya kawo mana addini a duniya shine Allah. Domin bayan da Allah ya halice Adamu da Hawa'u, ya nuna musu tafarki wanda za su bi domin su yi masa sujada. Sa'annan kuma ana kan tafiya sai Allah ya kafa hukuma, masarauta, masu mulki. Allah bai bar mutum ya haifu ya bar yaransa kara zube ba, amma Allah ya adana shugabanci a cikin mutane. A cikin littafin mai tsarki Romawa sura 13 daga aya 1 zuwa 6, Allah ya yi magana a wurin ya ce, mu yi biyayya da kowace hukuma na mutane, domin babu wata hukuma da ta kasance ba Allah ne ya kafa ta ba, kuma kowace hukuma ta zama kamar bayin Allah ne wadanda Allah yana ganin su sune ma'aikatansa. Wanda ya yi zunubi ko kuma ya yi laifi mahukunta sune wadanda Allah ya sa haki a hannunsu domin su hori wannan mutum. Sa'an kuma wadanda suka yi nagarta, hukuma tana da iko kuma ta yaba mata, ko ba haka ba? Sa'annan a kasa mu yau akwai ɗabi'a wanda muka bari shugabaninmu lokacin da nake yaro, kamar yadda ɗayan masu magana ya riga ya faɗa, idan na je kusa da manya, idan kuma kakana baya so in zauna a wurin, da ido zai min, da zara na kalli idonsa na riga na karɓi sakon, a hankali zai in tashi in bar wurin. An jima can bayan da sun gama taronsu zai kira ni ya ce, abinda ya sa ba na so ka kasance a wurin, gashi gashi gashi. Wata rana idan manya sun zauna ana taɗi ana hira, kar ka kasance. Kuma haka ya zaune. Amma a yau idan ka yi ma yaro magana zai ce, me yasa? In ka ba shi umarni kar ka yi abu kaza zai ce, me yasa? Musamman da ɗaya daga cikin yara na gidana, idan ka ce mishi wani abun fa kar ka yi shi, sai ce, baba, me yasa? Zai tambaye ni, me yasa? Zai ɗauki lokaci in yi masa bayani kafin ya gane. To a da ba haka yake ba. So akwai damuwa tsakanin gwamnati da kuma mabiya. Idan abu ya faru, misali nakan ce, idan kana da yara a gida sai suka yi rikici, sa'annan kai baba ka zo, maimako ka gaya musu gaskiya wanda ke da alhaki ko kuma wanda yake da algus, ka ce abinda ka yi ba shi da kyau, sai ka yi rufa-rufa ka bar su haka, gobe za su ci gaba. Amma shugabaninmu a yau ba su da zuciya wanda za a ce, wani kaza abinda kai za a hukunta ka. Kuma litafi ya ce Allah ya baiwa hukuma dama, haki su hukunta masu mugu. Amma shugabaninmu na siyasa yau ba sa yi waɗannan abubuwa. Kaga sun bar aikin da Allah ya ba su, sun bar abinda Allah ya ɗanka musu. Sa'annan kuma a wajen mabiya kuma, muna da laifi, mu ma mabiya, dan siyasa surga sun bata mana hankali da magana zancin kuɗi. Duk inda akwai kuɗi ka ga babu gaskiya kuma. Idan wani yazo ya baka kuɗi za a ga gaskiya a rushe. Wani yazo za a yi masa kiɗa, a yi masa waka. Ana cewa masu amshi ma shata waka ko? Ehe. To haka sa'annan kuma su ne suka zo suka bata mana zumunci mai kyau wanda muke da shi da ƴan uwanmu tun zamanin da. Na ga ma ita Hajiya kafin mu fara magana. Na ce a zamanin da akwai abin da ake ce da shi haɗa hannu manoma. Wani da wani da wani sai mu haɗa hannu mu je gonan kayo gobe mu je na wani. Ba za a damu ko mutumin musulmi ne ba ko krista ba. Duk muna yi wani abin tare. Sa'annan an zo lokacin Christmas da lokacin sala za mu je gaba daya mu ci abinci tsohon mu kakana. A lokacin sala shi ba masallaci bane, shi mai tsafi ne. Amma a ranar bikin sala zai fito yayi wanka ya sa rigarsa ya daura rawani sa'annan ya kashe rago ko kuma kaji ya ce kowa da kowa ya zo a ci a sha. Kuma yana da abokanin masallata sai su zo a ci abinci tare. Wani lokaci ma sukan kwana a gidansu gari ya waye sai ya salame su. Haka lokacin Christmas shi ma zai sake kashe ko rago ko akuya ko kaji kowa ya zo ya ci. Amma yi wadana abuwa ba sanan. Amma na gode ma Allah domin inda nake zama a can gwagwalada na da makwabta har yau muna ba juna mu abinci. Idan suna sallah sai Alhaji ya ce ga abinci. Idan muma muna Christmas sai mu aika musu abinci. Wadanda ba su da abinci ba sai su aika da goro na sallah a ce a ba yara. Kaga so inda mun bar wadannan da tarbiya masu kyau shine yasa yau a koreshin salama. Amma inda a ce za mu koma ga wadannan dabi'u na gargajiya wanda muka bar su da gaskiya da ba mu shiga irin wannan hali a wannan kasa mu.
Sai a ba Sheikh Tajuddin shi.
Yawa Sheikh Tajuddin wanda shine wakilin GBU sa wannan gagarumin taro shi ma zai mana bayani musamman ma tambayar da Hajiya ta yi dazu. Shi in irin waɗannan matsaloli suka faru kaman furta kalmomi na batanci shin waye kamata ya yi hukunci ne? Mutane ne ya kamata su dau hukunci ko kuma hukuma ce da ce a bawa dama ta yi hukunci a matsayinta na mai tabbatar da doka?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ni'imarsa da kudirarsa muka samu kanmu a wannan wuri mai tare albarka a zauren VOA ko Allah ya kara ma wurin albarka. Wannan taro ce wanda ta kayatar da ni sosai musamman irin halin da kasar mu mai albarka Nigeria ke ciki yanzu. Irin waɗannan tattaunawa ya kamata mu yawaita yin su domin mu isar da sako ga waɗanda ba su da ilimi a cikin mu. Domin akwai babban ciwo wanda ke haddasa wannan musibin da muke ta ciki. Babban ciwon nan kuma tun asalin duniya ne ciwon nan ke ta haddaban duniya. Idan ko ba a magance wannan ciwo ba a ƙarshen duniya za mu rinka ganin irin waɗannan musibu daban-daban suna fuskanto mu. Allah ya kare kare gaba. Ciwon nan shine jahilci. Ciwon nan shine jahilci. Waton wannan zaurin VOA waton wata makaranta ce ta musamman. Wata jami'a ce ta musamman. Wata college of education ce ta musamman. Wanda mata mafi tasha garin madarajja ne a wurina a yanzu haka. Domin idan irin wannan zaman na faruwa a manyan makarantu ana karantar da juna, ana ilmantar da juna, ana faɗin darajar mahimmancin rayuwar ɗan adam da kuma mu'amala kyakkyawa da mahimmancin zaman lafiya, ba mamaki sako da ilimi zai kai ga irin waɗannan bayan Allah da ba su da ilimi. Domin duk wanda ya ji cewa hukuncin kalmar ɓatanci ga shugaban addini ko littafin wani addini ko wurin bautan wani addini, duk wanda ya kalmar ɓatanci ga wannan wuri addini mai daraja ga mutane, mai daraja ga mutane ba musulunci kadai ba, dukkan addinai, inda aka ce wannan abun addini ne mutane sun dauke shi da daraja da kima
ba a son a jifa wulakanci a wurin ba a son a wulakanta su ba a son a kaskanta su to musamman kuma na addinin mu wanda mu cikin ta aka muna tarbiya cikin ta muka tashi duk wanda ya tashi arewa ya san addini na da girma a arewa rayuwar mu duniyar mu lahirar mu gaba da ya ta'allaka akan addinin mu domin Allah ya halice mu mu zo duniya domin mu zo mu bauta masa ne addinin mu shine gatan mu samun lahirar mu wata rana nan duniya ban kwana dole a yi ta sai ta zama labari amma lahira ita ce makoman kowannen mu kuma ba za a shiga lahirar nan a samu aljanna ba sai ka shiga da addini addini kuma fikafikai guda biyu gare shi ka yarda da Allah ka bi Allah ba ka dashi da komai cikin bauta ba ko ba haka bane sannan ka yi biyayya ga manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi mai biyayya ka yi addini yadda ya karantar da mu fikafikai guda biyu ne to waɗannan ba guda biyu suna da daraja sosai a zuciyar duk wanda ya san shi musulmi arewa ne ko kuma kai ba musulmi bane in dai ka tashi arewa ka san wanda buna da daraja yana da girma duk tashin mu mun tashi cikin ne dinnan St Paul ne a Sokoto kuma duk baka isa ba sai ka yi Bible study sai ka san menene hukunci a ciki sai ka zo ka san Qur'ani duk gaba ɗaya addinai sai an karantar da kai from Genesis to Revelation sai ka bada lokaci ka san ta na bada lokaci na karanta from page to page a kazan kawo maka quotation ba sai na dibe Bible ba kuma duk da aka an karantar da mu Qur'ani mun addice ta mun san ma'adarta mun san fassarar ta to don Allah wannan makamin da aka bani ina zan zo in zama tashi hankali ga halumma a duniya ina zan zo duk inda ni zo kowa ya zama abokina in na gan Christian na gan na san wannan ga mu'amalan da zan yi da shi ga ilimi ga karatu ga abin da aka karantar da ni cikin Bible tare da shi sai mu zama abokanin juna mu tafi tare idan ni hadu da Qur'ani da musulmin shi kuma littafin shi ma al-Qur'ani to saboda aka jahilcin ne kamata mu yaka wanda shine ku kuka yaka kuka kawo wannan zaman Allah ya karama gidan albarka saboda aka ina ƙara kira ga al'umma da gwamnati da iyaye da sarakunan gargajiya da dukkan wa'anda Allah ya ba arziki na duniya don Allah mu tashi tsaye mu ƙara ba ilimi daraja da karfi sa'annan dukkan inda ake karatun boko inda makaranta ne na boko a tabbatar da ana ka'idodi ana karatu na sanin darajar addinin kowa kowa ba addinin kowa daraja idan ana gudu daga addini fa hadari ne a ce yi gada a tattauna addini hadari ne domin wani bai san ka'idodin addinin ba yau da Debora ta sani wallahi na sani in Allah ya kaddara tana raye ne da za ta dan ji sako ne kawai a ce duk wanda ya batun shi ga Annabi Isa ne wallahi ba za ta yi ba in maganar nan na ta yado a kunne ta tasan in dai aka yi batun shi ga Annabi hukuncin ta a cikin addinin ma kisa fa ne aka ce za ta tsorata ai amma jahilci ne ai saban jahilci ne musamman mun yi aiki har mun bincike mu'amalan iyayenta babanta ma'aifiyarta daga ina ta fito wani irin tarbiya ta samu nan aka gane cewa ashe daga asali ma an samu kuskure wajen rainonta ta rasa tarbiya in dai kamata ta samu darajar da ya kamata ta ba addini tun daga gida ma an rasa domin mun bincika har mun gane kafin ta zo makaranta a wannan lokacin ma akwai dan fitina da usuma tsakaninta da ma'aifinta ashi ma yayi mata baki Allah ya ci mu daga bakin iyayen mu ayyai mata baki cewa ba za ki gama lafiya ba domin uwa da uba suna fada ita kuma tana kauna ma'aifiyarta sai ta dauke ta goyi bayan ma'aifiyar ta dauke ice ta buge uban da ice bugun nan da ta ma uban kuma shi kuma sai fushi sai mata baki kun gan bakin ne kuma yazo ya bi aro suka fada kuskure akan rayuwarta kuma saboda haka idan irin wannan abun na faru a gari babu ilimi jayaji na yana tayawaita kudi aka sa gaba akwai musiba ta tare da mu Allah ya kare mu daga musiba sako na biyu bisa ga tambayan da aka mun idan irin wannan ya faru a kuskure wani abu ya faru aka danganta wani kalmomi na batanci ga shugabannin addini ko kuma Qur'ani ko wani abu na addinin musulunci ko kuma ba na addinin musulunci addini da cikin gari to babu duk cikin littafin Al-Qur'ani ko cikin Bible din ko cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu babu inda aka ce mutum ya aikata hukunci shi kadai babu shi ne baka isa kai kadai ka aikata hukunci ba dukkan hujjojin da aka samu gaba daya ana hukunci ne da biyayya ga shugabannin gari shugabanni su ne ke da haƙƙin tsaye da hukunci akan duk wanda ya banna a cikin gari akwai abin da malamai suke karantar da mu fujja kuma fawda zai samu a cikin gari da zara an ba kowa damar su yi abin da suka ga dama wato chaos zai rufe garin fitintinu conflict disputes sai rikita gari gaba daya kuma da zarar an ce babu zaman lafiya ai ko addini ma babu a garin ma gaba daya domin ana kiran sallah ba sai akwai zaman lafiya zaka amsa kiran sallah ba an kira sallah hayya lis salat kaji ban biya tashi ina maganan ka fita ka je masallaci ai hayya lis salat din ka sai cikin ɗakin ka ko ai zaman lafiya ita ce addini in ba zaman lafiya addini din ma babu ta ba za ku aiwatar da addini ba
Sheikh Tajuddin Muhammad wakilin kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna kenan a lokacin da yake jawabi a game da haddin kan al'umma da hukunce-hukuncen da ke tattare da shi ku biyo mu makon gobe domin ci gaban shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin ya zo gare ku Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka didda dai ana ruwa kaman da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka. Ah malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya ji kaka. Ko zaka gabatar da kanka?
Eh sunana Samir Salis.
To mallan Rabi kai mutumin wani gari ne.
Ni mutumin fassare ne. A Katsina.
Fassare jihar Katsina kenan.
Local number.
To yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka pure water ko? To yanzu wannan pure water mallan nawa ake sai da pure water?
Naira 20 ayan kowane
kwaya daya ko leader gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai da gaba daya 200.
Amma shekarun baya ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Aka yi ta yi shingoran zabi
haka. Wannan rayuwa ne. Kun bai lokaci ya canza. Ya kawo haka.
Yanzu mallan ka kwashi kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja?
Gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan.
2002
kwarai kuwa.
Wani ne ya shekarun kafa yanzu 20 kenan a garin?
Ina zuwa ina dawo in je gidan dawo ne zuwa lokaci haka.
To tunda kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi?
Gaskiya kamin wannan na fara sidar ke a nan garki. A shekarun baya din kamin na koma wannan.
Ok, kamar kayi shekara nawa kana sana'ar rake din?
Na shekara uku.
To yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba.
To ka san kuma ni rayuwa haka yake. Ba da baya kasancewa. Amma zan samu ne samu wanda ta ci wannan. Gaskiya.
Insha Allah wanda yafi wannan din zai yi.
Insha Allah.
To mallam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske.
Gaskiya.
Za ka ga kaman matsalar gurin zama da abinci kaman a ina kake da zama ne?
Ina nan gaki. Anan transformer.
Jarki transformer. Anan kake da zama.
To
kana ka kama haya ne kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya?
Mun kama daki da yanzu.
Daki ku nawa?
Mu biyar.
Ku biyar da kuka kama kowa yana hada?
Ana hada ba.
Kamar kuna biya a wata ne ko shekara?
Duk wata zama ba 10,000 haka.
Kowa zai biya naira 2,000 kenan.
A watan ba.
To amma mallam yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kaman nawa a rana?
Gaskiya alhamdulillah. Ga wakin gwargwado ana samu 2,500 naira 1,000. Amma ina lokacin zafi ne ana iya ta haka. Yanzu na lokacin damuna ne kana samun 1,000 wacin ran ba ku samun 1,000 din ma. Ana yin damuna da ake cikin.
To malamin yana da iyali kuwa?
Gaskiya da iyali. Ina da mata daya da yaya biyu.
A yanka biyu. Mata daya yaya biyu.
Yaya biyu.
A masha Allah Allah ya yi.
Amina.
To suna su ma nan da garin Abuja ne tare da kai?
Suna fuskari local government.
Washen Katsina. Jihar Katsina.
Eh.
To kana daukan kaman wani tsawon lokaci? Shika mun ka je can ganin gida.
Tsara in wata biyu wata uku haka sai na koma.
Tsara wata biyu wata uku.
Eh.
Ka mun ka je ganin gida.
Kware kuwa.
Malam yaya maganar karatu fa karatu an koi karatu an yi karatu boko
na yi karatu bokon da islamiya bani ba ta babu gaskiya don ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar
ka kai aji biyar na babba secondary
nan karatu na tsaya mu wallahi
to amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu
wallahi yana yin rayuwa ne yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma cikin bar karatu
to yadda yanzu naga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe zaka sake koma makaranta ka ci gaba
to sai kuwa to sai wallahi ina farin ciki ko gobe ma zan samu dama Allah zai koma dan ilimi shine da shi ga zaman duniya kuma haka ba
to amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake fada ba wannan yanzu kai
wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai dan a lokacin muna cikin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashe da ake halin yanzu wallahi
to shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka
nagode Allah ya saka ne Allah ya taimake ku amin nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida malam Sale
I'm
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.